a shekara ta 32 ne daga hijira, shi yasa ya rayu a duniya wajen shekara 92 ko 95. Ya yi tsawon rai a duniya zamanin Sayyidina Usman, wato zamanin khilafar dan ammansa ya yi wafati, domin Sayyidina Usman dan ammansa ne.
Ya
ce hadisinsa wanda yake mai tsawo, wato shi Abu Sufyana ya musulunta lokacin da aka budu Makka, sai san da aka budu Makka ya musulunta, to kuma yana cikin muwallafatu qulubuhum. Yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka dawo daga Hunainu, Annabi ya masa kyauta mai yawa, raƙumi 100, dan sama wato Muawiya aka bashi 100, dai dan na sama aka dauki 100 aka bashi. Sai yace, na yi yaƙi da kai kuma na bi ka, sannan na yaƙi da kai na same ka kai ne fiyayyen wanda za a ce wato wajen kafsawa, wajen sannan na bi ka kuma na same ka kai ne fiyayye wajen alheri. Ko ina ka fifita, yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane matsayi kam kai ka fifita. To wato hadisin sa wanda yake mai tsawo kwarai, a cikin kissar Hiraqal sarkin Rum, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa takarda yana kiransa zuwa musulunci, sai ya dace. Sannan shi sarkin Rum ya zo hutun da yake yi a kasar Sham, wato akwai sanda yake zuwa hutu kasar Sham, sannan kasar Sham tana cikin mulkinsa. To su kuma su Abu Sufyana sun je kasuwancin da suke zuwa Sham. To sai ya tambaye a cikin mutanen wanda ya aiko da takardar nan, akwai wani a nan? Aka ce eh, ga mutanen garinsu ma sun zo ciniki. Sai ya ce to a kirawo min su. Aka je aka zo da su Abu Sufyana, aka yi tambaya a cikinsu waye ya fi kusa da mutumin nan. Aka nuna Abu Sufyana, aka ce Abu Sufyana ya fi kowa kusaci da shi a cikin mutanen da suke nan, domin shi Abu Sufyana shi ma jikan Abdul Manafin ne, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jikan Abdul Manafin. Banu Umayya da Banu Hashim duk sun haɗu ne a Abdul Manafin. Abdul Manafin kaka ne ga Banu Hashim, kaka ne kuma ga Banu Umayyata. Daga Abdul Manafin ne suka bambanta. Su Hashimawa ƴaƴan Hashim ne dan Abdul Manafin, su ko Umayyawa ƴaƴan Abdul Shamsin ne, Abdul Shamsin din dan Abdul Manafin. To Hiraqalu ya ce, me yake umartanku da shi? Yana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyana ya ce, sai na ce, abinda yake faɗa mana yana cewa ne ku bauta wa Allah, kar ku tarar da wani da shi, ku bar abinda ku suke faɗa na daga bautar gumaka. Kuma yana umartar mu bi sadaka da yin sallah da kuma faɗar gaskiya da kamewa da kuma sada zumunci, yin alheri. Wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi. Shi Buhari ya ruwaito hadisin nan a gurare kewa, ya ruwaito shi wajen guri biyar daban-daban. Shi kuma Muslim ya ruwaito shi ne a Kitabul Magazin. Na hudu, ya karɓi daga Abi Sabit, wasu suka ce alkunyarsa Abu Sa'id, wasu suka ce alkunyarsa Abul Walid, shi ne Sahal ibn Hunayf. Shi yana cikin wanda suka halarci yakin Badar. Allah ya dagare shi, ya halarci yakin Badar, ya halarci yakin ya goge tare manzon Allah. Yana cikin wanda yake ranar yakin Uhud ba inda yake, yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Sahaluddin ba inda yake, sanda mutane suka dare shi ya tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wato yayi wafati a hijira ta 38. Sannan yana tare da Sayyidina Ali Abufa. Sayyidina Ali ya masa sallah, ya yi tashi ya masa sallah, sai ya kabbara 5 ko 6 ma. Yace ai wannan manyan mutane ne, mutumin da yake badari ai sai an masa gari, sai an masa gari akan na sauran mutane. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce, wanda ya roƙi Ubangiji shahada alhali ko ya roke shi da gaskiya ubangiji zai isar da shi darajar wa'anda suka yi shahada ko da ko ya mutu ne bisa shimfidarsa ko da bai fito daga gidansa ba balle haka ce ya yi yaji a gidan ya mutu to amma tunda shi ko yaushe burinsa Allah ya ba shi darajar wanda suka yi shahada Allah ya wato ya sa ya shahada a ce a wajen yaki ne saboda Allah aka kashe shi kuma yana roƙon haka ne da gaskiya sai Allah ya ba shi wannan matsayi Muslim ya rawaito wannan hadisin hadisi na biyar an karɓo daga Abi Huraira Allah ya dagare shi yace sallallahu alaihi wasallam yace wani annabi daga annabawa salawatullahi wasalamuhu alaihim da tsirin ubangiji da amincinsa ya tabbata gare su ya fita yaki da yake san da yake shirin fita yakin sai yake da mutanansa wato an ce wannan annabi Nuhu ibn Nun ne ba wanda yake ya kaji annabi Musa to
la yatba an yurjulun malaka
yurjulun kada wani mutum wanda yake yayi ya auri mace yace zai bi ni yakin nan alhali shi bai riga yayi duhuli da ita ba bata riga ta tare ba an daura aure amma kuma bata tare ba to kai yace zai bi ni yakin nan saboda zai zama zuciyarsa tana ta tunanin matarsa tana ta tunanin amaryarsa nana ta tunanin amaryarsa ba za a samu zuciyarta su ta fuskanci abinda aka fuskanta cikakken fuskanta ba to alhali bata riga ta tare a gidansa ba
wala ahadun bana ina bana ina wala ahadun bana biyu shan
haka nan kada daya da yake ya gina gidaddaji ya bini
ya fasu kufa
da bai riga ya gama rufin ba ya yi ginin amma bai rufe shi ma wannan kai yace zai bi ni saboda shi ma yana ta tunanin gidansa ya zai karasa kaga ba zai zama hankalinsa ya fuskanci yakin ba shi yasa yace to wannan ma kai ya bi shi haka nan daya da ya sai ganama da ya sai dabbobi ya sai dabbobi ko kuma tagoyi masu ciki alhali yana sauraron ta haihu wata riga ta haihu ba to shi ma wannan kai yace zai bi ni saboda shi ma duk hankalinsa na kan dukiyarsa guda nawa ne a cikin su za su haihu za a samu wadda za ta haihu ta gwaye in ya za su haifa yana ta tunanin dukiyarsa sai shi wannan annabin ya yi yakin ya fita yakin ya kusaci garin su abokan gaba daidai sallar la'asar ko kusa da wakacin sallar la'asar sai ya ce da rana saboda wato ran juma'a ne su kuma a addininsu an hana yin yaƙi daren asabar da yinin asabar da zarar rana ta faɗi ranar juma'a to haramun ne gare su su yi aiki ko da yaƙi ne su yi wani aiki daban ko da yaƙi ne to shi ya ga cewa gashi yana bukata sai ya ce da rana ke ba a ba umarta ce ke duk abin da kike tafiya duk da kike yi ba da kanki kike ba sai Allah ya ce ki tafi ni ma kuma yakin nan da na fito cewa akai in yaki dukkanmu a umartan mu ake ya ubangiji ka tsare wannan rana kar ta fadi sai aka tsare ranar kuwa bata fadi ba sai da Allah ya bude wannan garin gare shi ya zama an bude garin gare shi a ranar juma'a rana bata riga ta fadi ba wannan shine wato daga baya mawaƙa suka ɗauke shi suke sawa wato suke sawa cewa wani suna sufanta shi da cewa bayyanarsa mai haske ce sai su ce kamar cewa yana tare da annabi Yushu ne sanda annabi Yushu ya dawo da rana nuruhum zallazi ara amma arrakabi Yushu wa am kana fil qaumi Yushu yanda Abu Tamami shi kuma yake fada wani kuma mai yaban annabi Ibn Hijjata yake fada a badi'iyarsa ya yake cewa warad da shamsar ruha في الأثر بالئة وما ليوشى التتميم بذكرهني ورد شمس الرها في الأثر بالئة وما ليوشى التتميم تلنيهم بذكرهني ما زال صلى الله عليه وسلم يا داود رانا ولها وكتل الأثر غاشتا بتوفيلي yace wannan wato ba nuni ga yusha wanne wane da warda yusha uye karana to
ta jama al-zanaima
ya tara ganimomi
ajat yani annara
sai wuta ta zo wanda daman su ka'idar banu isra'ila in sun yaki tara ganimar ta suke wajen ta sai Allah ya sako wuta daga sama ta kama ganimar nan ta kona gaba daya ba halatta musu amfani da ita ba ba halatta amfani ga ganima ba ga kowace al'umma sai mu dan ta ci
kalanta imma
sai wutar ta kasa cin wannan ganima sai annabin yace da mutanansa lalle a cikin ku akwai wanda ya boye wani abu daga ganimar yayi dama abinda ake musu kenan a cikin su an samu wanda ya boye wani abu daga ganimar in wutar ta zo ba za ta ci ganimar ba shi yasa kowace kabila daga kabilunku a samu mutum ɗaya ya zo ya mu baya a dani shi kenan kowace kabila ya mu baya a dashi kowanne ya gaisa da shi a samu mutum ɗaya a cikinsu ya gaisa da shi sai ya ɗauke hannun salami lafiya wani wanda yake wakilta wata kabila shi yana zuwa ya mu baya a sai hannunsa ta ɗamfara da hannunsa akai-akai take rabuwa sai yace to a cikin kabilar ka ne aka samu wanda ya boye shi yasa duk mutanen kabilar ka da suke nan su zo su mu baya a dani ɗaya da ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai hannun mutum biyu a cikin su ko hannun mutum uku daga wannan kabilar ta damfare da hannun shi annabi Yusha sai yace ko ukun nan ko ko biyan nan ku ne kuka boye wani abu daga ganima suka zo da wani kai kamar kan saniya wanda yake an kera daga zinari ashe wannan ne suka ɗauka daga cikin ganima suka boye ya ajiye wannan kan sai wutar ta dawo ko sai ta cinye ganimar gaba ɗaya ta ƙone ganimar gaba ɗaya ba a halatta ganima ba ganimar yaƙi ba ga ɗaya daga al'ummu kafin mu sannan ubangiji ya halatta mana ganimar yaƙi yayin da ya ga rauninmu da gajiyawanmu shi ya sa ya halatta mana ganimar yaƙin yayin da ya ga rauninmu da gajiyawanmu shi ya sa ya halatta mana ganimar yaƙin wani hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi al-halifatu ko halifatu ana faɗarsa da fatahar ha'i wadda take mai tsa wa kasrin lami da kasrin lami halifatu jam'in halifatu ne ita ce taguwa wadda take mai ciki na shida to ko ana sadisu din za to shine rage to as-sadisu hadisi na shida an abi halid an karbo shi daga abi halid shine hakibin ibn hizami Allah ya dagare shi shi ma wannan wato yana cikin sahabban annabi shi ma ya musulunta ne shekarar da aka bude Makka kuma wato yana cikin muwallafatu kuma shi dan uwa ne da ga sayyidatina Hadija su daya to ko wato shi yana cikin wa'anda aka ce sun rayu shekara 120 a duniya 60 a zamanin jahiliya 60 a cikin musulunci suna da dama irinsu wato iraki ya kawo wasu a cikin alfiyatul hadisi suyudi kuma ya masa kari ma ya kara wa'ansu sannan kuma shi hakimu din nan yana da wani abu wanda yake banta da shi wanda ba a samu ka wani ba inda shi Suyudin yake faɗa a cikin alfiyatul hadisi summa hakimu muqradun bi an wulid bika abatin wa laysa hadha li ahad shi hakimu ne zamin yana da wani abu wanda ya samu shi kadai shine cewa shi a cikin Ka'aba aka haife shi. A cikin Ka'aba aka haife shi, wannan matsayi ne da ba wanda ya same shi, ba wanda ya samu wannan matsayin sai shi. To ya ce Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ciniki biyu da mai siye da mai siyarwa suna bisa zaɓi, muddin dai basu ware ba, basu watse ba, inda suna wajen da suka yi cinikin. Idan suka yi gaskiya a cikin cinikin nasu, suka bayyana wa kowa, sai a musu albarka a cikin cinikin nasu. Kai mai siyarwa ka bayyana, ai dama wannan dai irin nawa laifinsa dai kaza da kaza, yana da kaza, yana da kaza, da abin da ka sani laifinsa ne kai wa mai siyan bayani. Shikenan, indai dai siya din wannan kudin da zai biya ka, sai ya zama Allah ya ma albarka mai yawa a ciki, amma ba ka boye ba. Ba ka boye ba, ko ka zo ka nemi tsaron cewa da kyar ka mai da kudin ma. Da kyar ka mai da kudin ma, to wa ya saka? Kakanin shi kuma mai siyan shi ma yi gaskiya, in yi gaskiya a wajen siyan kai, amma abin naka ya yi araha, kaga ba sai kaza aka ce zan biya, amma kai naka da araha, ya bayyana masa cewa to idan ko suka boye suka yi ƙarya, boye katil baraka, sai a shafe albarkar cinikin nasu, sai a shafe albarkar cinikin nasu. To muttafaqun alaihi, wannan hadisi ne wanda yake Buhari da Muslim sun ruwaito shi. Wato wannan hadisin hadisi ne wanda yake aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai game da aiki da shi. Hanafiyawa dai gaba ɗaya ba su aiki da shi, saboda me? Saboda sun ce ko da yake ya inganta, amma ya zo ta ruwayar ahadi, wato maganar aikin da shin fa ba wai dangane da gaskiyar akan cinikin ba, a dangane da zaɓin, dangane da zaɓin. Su a wajen Hanafiyawa suka ce tunda wannan ya zo daga ruwaya ce ahadi, ya gashi ko mata ummu bihil balwa, to ba za a yi aiki da shi ba. Min zalika ishtiradu ahlil hanafi faqadu tawatirin bizil balwa faqadu tawatirin min zalika ishtiradu ahlil hanafi saka da tawatirin da zilbal wa'ifi qalu fa za yaksuru naqiluhu bi hajati lahu wa sa'iluhu fa abda lu hadisa man masalza wal bayyan bil hiyar in saza jawabuna wa shafi'i mutlaqan yuqbalu lakin al hiyar faraka ma la ahli da yabatin fal maliki laysa lima khalaqahum bi sadiki su hanafiya baka ce da hadisi wanda yake yazo akan mata ummu bihil balwa, to sharadi ya zama mutawatiri kafin ai aiki da shi. In ba mutawatiri ne ba, ba za ai aiki da shi ba. Shi suka ce tunda yake mata ummu bihil balwa ne, ai ya kamata a ce wanda suka ruwaito shi suna da yawa, saboda haka suka ce hadisin man masa zakarahu falata warra, wanda ya shafi zakarin sa yana da alwala, sai ya saki alwala, suka ce ba za ai aiki da shi ba, domin koda ya inganta amma bai kai mutawatiri ba. Gashi ko magana ce wadda za a bukace ta. Haka nan kuma wannan albayyani bil hiyari, to mu hamsa da muka basu, da mu da Shafi'awa muka ce hadisi inda ya inganta za a karbe shi, ko da a cikin mata ummu bihil balwa ne, ko da bai tawaturi ba za a karbe shi. Sai dai su malikawa sai ya zama wannan hadisin ba sai aiki da shi ba, saboda zaɓin ya bambanta da aikin malaman Madina. Aikin malaman Madina bisa cewa ba zaɓin ne, shi yasa shi ko Imam Malik yana ganin aikin mutanen Madina asali ne babba daga asalin mazhabarsa. Shi yasa idan hadisi ahadi ya zama ya saba da shi, sai ya kyale hadisin, yana ganin su aikinsu kamar mutawatiri ne, sun karba ne daga wajen mahaifansu, mahaifansu sun karba wajen sahabbai, sahabbai sun karba wajen annabi, ashe kamar yayi tawaturi ne. To wannan babi ne a cikin muraqaba, ma'anar muraqaba shine bawa ya sani, ya kudirce a zuciyarsa, ya aiwatar da haka, kuma cewa a koyaushe a duk halin da yake ciki Allah yana ganinsa, cewa duk abin da yake a gaban Allah fa yake yi. To wannan shine muraqaba. Akwai hadisi da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa a baki ɗayan ayyuka na imani ba wanda yake da girma kaman muraqaba cewa bawa ya ringa muraqaba ya komai girma ya fi komai lada a cikin ayyukan imani ubangiji tabaraka wa ta'ala yace allazi yaraka hina taqu ubangijin da yake ganin ka wagacin da ka tashi fatawakkal alal azizir rahim allazi yaraka najabum wa taqallubaka fi sajidin duk wakatin da ka miƙe sai Allah yana ganin ka haka ne yasan da ka juya haka ne irin jujjuya wanda kake a cikin masu sujjada a dinga ganin ka koyaushe cikin masu sujjada saboda duk abin da kake yi a cikin su Allah yana ganin ka daman kuma cewa akai kai zamo mai yin sallah tare da masu sallah warka umma arraqina warka umma arraqina ku yi sallah tare da masu yin sallah ubangiji tabaraka wataala yace ubangiji yana tare da ku a duk inda kuke Allah yana tare da ku bi ilmihi da sanin sa ubangiji tabaraka wataala kuma yace inna Allah la yafa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa hakika ubangiji subhanahu wataala ba wani abu da yake ya buye gare shi ko a sama ko a ƙasa ko a sama ubangiji tabaraka wataala kuma yace hakika ubangiji yana dakatar hakika ubangijin ka yana dakatar ayyukan bayi duk abin da bawa ya aikata to ya sani a gaban Allah yake Allah yana ganin sa Allah yana jin sa Allah yana sane da abin da yake ubangiji tabaraka wataala kuma ya fada ubangiji ya san sa tar duba sa tar kallo da idanu kan yi dan bawa ya saci kallo ba a ganshi ba ya kalli abinda kallon sa ba daidai bane gare shi to Allah yana sane da wannan dan bayi halittar Allah ba su ganshi ba to kai ya dauka Allah bai ganshi ba tayo ya isata ya saci kallon daga mutane ya boye musu ba su ganshi ba amma Allah ya sani Allah yana ganin sa to wa ma tu fi sudur ya san kuma abinda zakata take boyewa da abinda zuciya ta boye to Allah yana sane da shi wato ma tu fi sudur a ciki akwai majazi mursali min yadlakil mahalli ala alhali domin ana nufin ma tu fil qulubu amma sai aka ce sudur saboda ita zakatan a kira zan suke a kirji zuciya take to ayoyin da yake sun zuwa wannan babi suna da yawa sanani ya ce amma da sai hadisi na farko a wannan babu an kawo daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya dagare shi yace ga Makka mu muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai ga wani mutum ya fito gare mu wato ita wannan izdin irin ta jaki cewa ta zo dan fujaiya isfujaiya saboda ta zo bayan bainama dama an ce ita isfujaiya tana zuwa bayan baina ne ko bayan bainama ko wa islimamara walitta alili kat ata wa lil fujaati ayran kad waran lakin bi sharti sarki zati baina au bainama fa kulli zafatina haka mai manzo mata qawaidul irabi yake fada ko to kamar wannan ta zo ne dan fujaiya saboda ta zo bayan bainama haka nan ta zo bayan baina kamar fa bainama tsafar ko fa baina na hannu ko ho isatana to shi mutumin da ya tsinkayo ya fito gare mu mai tsananin hasken tufafi ne mai tsananin bakin gashi ba a ganin alama tafiya gare shi ba wanda a cikin mu da yake ya san shi har sai da ya zo ya matso wajen annabi ya zauna cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina gwiwoyinsa izuwa gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura hannayensa bisa cinyoyin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammadu ka bani labari daga musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci shine ka sheda la ilaha illallah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wato annan aka sami sabani tsakanin malamai wannan sheda da aka fada ana nufin abaka da zuci gaba daya shi yasa idan bata samu tabaka ba dan ta samu azuci imanin bai inganta ba kenan da ake mutum a zuciyarsa zai yadda da ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma a bakinsa bai fada ba wanda shi kuma ba wai an haife shi tun farko musulmi ba a'a da ba musulmi bane sai ya zama ya yadda da ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma kuma bai fada da baki ba to meye hukuncinsa wasu malaman suka ce ai hayyau tunda dai bai fade ta da baki ba matsayinsa kafiri ne shi yasa ashe a shadarun ne kenan bangare ne wannan kufihil hulfu mita hakiki faqila sharadun kal amal waqila bal shadarun wal islam shirahan nabil amal yadda mai jawharatu tauhid yake fada wasu ko suka ce wato wannan kauli shine abinda Nawawi ya hakai to a sharhin Muslim cewa in dai bai fada ba to koda ya kudure a zuciyarsa hayyo yana nan kafiri ya zama washe fadar shadaru bari guda ne in ba a fada ba ba dai bari kenan ya zama bai cika ba kenan ba yake da shi ba kenan wasu ko suka ce a'a tunda dai ya kudure a zuciyarsa shikenan dan bai fada ba in akwai damar ya fada din yake fada to za a dauka shi musulmi ne amma kuma azin yayi sabo da barin fada shi yasa hukuncin sa hukuncin duk wanda yake musulmi wanda yake mai sabo cewa ba inda zai za a yi dawoma a wuta kuma tayi Allah ya gafarta masa wannan saban nasa tayi kuma ai masa azaba akai amma koda dai an masa azaba ba makawa zai fita daga wuta to wa kauli na biyu kenan kaulin da yake mafi yawan malamai sun zabe shi wannan kaulin na biyu cewa shi nudikin sharadi ne ba shadarun ba sharadun sharadi ne na cikar shi imani to ka sai da sallah ka ba da zakka kai azumin watan ramadan kai haji zuwa ga kaaba idan ka samu iko zuwa ga yin hajjin sai mai tambayar wannan bakon da ya zo mai tambayar nan ya ce eh ka faɗi gaskiya sai muka yi mamaki ga shi wannan bakon nan mai tambayar nan ga shi shi ya zo yana tambaya kamar yana tambaya ne akan abin da bai sani ba amma kuma in an faɗa sai ya ce eh haka dai kuwa ka faɗi gaskiya ya sake cewa da shi gabani labari daga imani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imani kaba da gaskiya da Allah kaba da gaskiya da mala'ikun ubangiji da kaba da gaskiya da baki ɗayan littattafansa kaba da gaskiya da baki ɗayan manzanninsa kaba da gaskiya da ranar lahira kuma sannan kuma rukuni na shida daga rukunan imani guda shida shine cewa ka ba da gaskiya da kaddara cewa duk abin da ya afku ba sai dan ubangiji ya kaddara shi ba abin da zai afku ba tare da an kaddara ba hairi abin da yake mai kyau wa sharri ko kuma abin da yake kishiyarsa sai shi mai tambayar nan bakon nan yace sadakata ka gaskata yace ka bani labari daga kyautatawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ake nufi kyautatawa shine kai tabauta ka bauta wa Allah kamar ga ka gashi tabauta da zaka yi kai ga ka ga Allah domin in baka zama kana ganin sa ba in kai baka ganin ba innahu yaraka hakika shi yana ganin ka yace wato shi ihsani rukunin sa daya imani ko rukunan sa shida islamu ko rukunan sa guda biyar ne shi yasa wayannan rukunai guda goma sha biyu su ake nema daga bawa ya tabbatar da su wa amal ihsanu fa qala man dara anta abudallahi ka annaka tara illam takun tarahu innahu yara wa dinu zai salasu kuz aqwa urak to kala sai mai tambayar nan kuma yace fa hadir ne ka bani labari an sa'ati daga sa'a al-qiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda aka yi tambayo daga sa aljama bai zama cewa ya fi sani ba daga shi kansa ne tambaya yace to tun da yake ba za ka bani labari daga kanta ba daga ita kanta to ka bani labari daga alamominta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga alamomin sa alkiyama baiwa ta haifi uwar gijiyarta kaga wa'anda suke tafiya ba takalmi wanda suke tafiya tsirara a da wanda suke marasa komai masu kiwon dantu awakai masu kiwon awakai sun dawo su ne masu yin dogayen gine-gine sannan shi wannan mai tambayar ya tafi ya zauna a zamani mai jinkiri wato an ce kwana uku ko darare uku kafin a yi masa bayani sun makala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya Umaru ka san wanda ya zo tambayar nan kuwa na ce Allahu wa rasulu alam Allah da manzansa su suka sani sai ya ce mala'ika Jibril ne a ta ya zo muku yu'allimukum dinakum yana sanar da ku addininku wannan hadisi ya nuna mana cewa shi mala'ika shi yana tashakkuli yana iya bayyana da wata sifa daban ba ta sifa sai dai shi mala'ika lokacin da zai tashakkuli to zai tashakkuli ne da sura madaukakiya amma ba ya tashakkuli da sura gaskantacciya ba ba za ta yi mala'ika ya bayyana matsalan a surar kare ba ko a surar al-hinzir ba ba za ta yi haka ba amma ya bayyana a surar mutum wannan zai yi kamar anan inda mala'ika Jibril ya zo a surar mutum ba go wanda yake ba ba su san shi ba to
ma'ana
talidal amatu rabbataha
ai
sayyidata ai baiwa ta haifi uwar gijiyarta abinda ake nufi da haka shine ku yengi mata su yawaita har baiwa wadda take sadaka ta haifi ta haifi ya mace ga mai ita ga mai gidanta mamakinta ita ko ƴar mai gida amma anar mai gida take ya ce kamar mai gida inda duk ƴaƴansa za su gaje shi ita ma za ta gaje shi idan ta ci lissafa ƴaƴansa da ita za a lissafa inda za a ba ƴar mata aure gado haka za a ba ƴar baiwa ma gado inda dai duk ubansu daya duk jininsa ne wasu malaman sun faɗi fassara daban ba wannan da aka faɗa ba abinda ake kira alatu wanda ba su da komai talaka wanda ba su da komai
maliya
yace falabistu maliya na zauna zamani mai tsawo wannan ko kwana uku ne uku ne bayan afkuwar abun kafin annabi wa sayyidina Umar bayani kan cewa mala'ika Jibril ne fa yazo to gogo ga garbo guda ne ko dogo ne hadisi na biyu an kaba da hadisi da yake fari shine Jundubu dan Junadata wato shi wato daga Banu Gifarin ne su Banu Gifarin da Qurayshawa sun hadu a Kinanatu su ma Banu Gifarin din nan jikokin Kinanatu ne wanda ake faɗa a cikin nisbar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Abu Zarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hadu a shi wannan Kinanatu shi Abu Zarin yana cikin farkon mutane musulunta yana cikin farko a musulunci ya zo ya musulunta akai ta fama da shi lokacin da ya musulunta dan sannan ana boye musulunci amma shi ya je gindin Ka'aba ya kira mutane suka taru ya bayyana cewa ya musulunta mutanen Makka suka taru a kansa da duka su doka ya doka har sai da suka ga sun kai shi kasa saboda sun fi shi yawa sai Abbas ya zo ya ce kun san Gifaru fa kabilarsa garuruwansu akan hanyar da kuke bi suke shi yasa yanzu in kun kashe shi kuna zaton za su kyale ku ringa wucewa ta kasarsu sannan suka kyale shi amma a kashe gari bai daddara ba aka yi sake dawowa yi aka yi sake afuwa gare shi to kuma daga baya koma basansu sai kuma da annabi ya hijira zuwa Madina ya hijira zuwa Madina wato shi Abu Zarin arwaifa da sai dewa a cikin faralarsa ya karbo hadisi mai tanda 81 daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mai tanda 81 nan Buhari da Muslim sun ruwaito 12 sun hadu sarwaye 12 Buhari shi kadai ya ruwaito hadisai 2 Muslim shi kadai ya ruwaito hadisai 17 ya ruwaito hadisai 17 shi yasa hadisan sa cikin Buhari da Muslim guda 31 ne to wato shi wafati hijira na da shekara 31 ko 32 zamanin khilafar sayyidina Usman to da kuma Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal Allah ya gare su shi ma Mu'adh ibn Jabal yana cikin manyan sahabbai sai dai shi ansari ne mutumin Madina ne yana cikin wanda suka lanta tun farko yana cikin manyan malamai na sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada wanda yake da yafi kusannin halal da haram shine Mu'adh Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin sa ya aika shi alƙalci kasar Yaman saboda ilimin sa da fahimtar sa shi Mu'adh ibn Jabal arwaito hadisi 157 daga gare shi wato Buhari da Muslim a cikin sun hadu aka ruwaito hadisi guda 2 Buhari shi kadai ya ruwaito hadisi 2 Muslim kuma shi kadai ya ruwaito hadisi 1 shi yayi wafati hijira na da shekara 18 wato a Dauni a cikin wabaki ne shi Mu'adh ya rasu Dauni Amwas ya rasu yana da shekara 33 wasu ta suka ce 34 wasu suka ce 38 an da yake tafi cewa shi san da ya rasu bai kai shekara 40 ba shi sayyidina Mu'adh to daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ji tsoron Allah a duk halin da kake ciki a duk inda kake a duk halin da kake ciki to ka ji tsoron Allah ka farin ciki sananin munna ya hana ka da tsoron Allah sanan kake munna sananin munna ana neman ka ka ji tsoron Allah kada bakin ciki ya hana ka tsoron Allah dan kana cikin tsananin bakin ciki kace kai ga abin da ka sa a gaba a ka ji tsoron Allah dai a wannan halin kada wadata ta raba ka da tsoron Allah kada talauci ta raba ka da ya raba ka da tsoron lafiya kar ta raba ka da tsoron Allah kamar yanda rashin lafiya kar ta raba ka da tsoron Allah a duk halin da kake ciki dai ka zama tsoron Allah ka sa a gaba idan ya zamo ka aikata aiki wanda yake ba daidai ba wajen Allah ka aikata aiki mummuna wajen Allah to kai gaggawa ka biyan masa ka biyo da wannan aikin naka aiki wanda yake kyakkyawa wannan aiki kyakkyawan sai ya shafi mummunan aikin ka zauna da mutane da ke da dabi'a kyakkyawa ka zauna ga mutane da dabi'a kyakkyawa yayi daidai da abin da yazo a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko ba za ku iya yalwatar mutane da dukiyarku ba ba za ku ce ba ku da dama ku ce za ku ba wannan ku ba wannan ku ba wannan ku ba wannan har sai kowa ya wadata amma abin da ake nema daga gare ku yalwace su da dabi'o'inku kowa ya zamo yabanka yake bisa dabi'a kyakkyawa haka ya kamata a san duk wani musulmi kowa ya zama shaidar sa yake bayarwa wajen kyakkyawar dabi'a wato wannan hadisin karshen hadisin nan shine Imam Buhari ya shigar da shi a wani baiti nasa inda yake cewa khaliqin nas bi khulqin hasan la takun kalban alan nas tahir khaliqin nas bi khulqin hasan ka zauna da mutane da kyakkyawar dabi'a la ta kun karban kakka zamo kare ne aran nasu ta yarda kake wa mutane haushi a ce wannan yana kokawa da kai ga abin da kai masa wannan yana kokawa ga abin da kai masa wannan ba dabi'a ce ta mummuni ba dabi'a ce ta musulunci ba to Tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa to kyakkyawan zama Allah ya bore mana tsoransa a kowane hali namu na albarka annabi sallallahu alaihi wasallam dan kamar da Abdullah ibn Abbas Allah ya dagare su Abdullah ibn Abbas yace ya kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yace da ni ya wannan yaro hakika ni ina nufin in sanar da kai wasu maganganu na farko dai ka kiyaye Allah duk abin da Allah ya ce ka yi kokarin aikatawa ka aikata duk abin da Allah ya ce ka bari to ka bari ya hafaska in kai haka to kai mako Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Ubangiji ka same shi a gaban ka ko yaushe duk sanda bukata ta tashi gare ka sai kaga taimako daga Allah in dai kana kiyaye Allah subhanahu wataala ma'ana kiyaye Allah bin umarninsa da hannuwa daga abin da ya hani daga gare shi idan zaka roka ka roki Allah idan kana neman taimako ka nemi taimako da Allah subhanahu wataala ka sani cewa al'umma mutane gaba daya da za a ce su tattaru bisa cewa za suna son su ga sun amfani ka da wani abu dukkan ɗan tasakuwa lam yanfa'u ka ba su da ikon su amfani ka sai ko da abu da Allah ya kaddara zai same ka da ce kuma baki ɗayan mutane baki ɗayan halitta za su taru ma akan cewa su cuce ka da wani abu ba su da ikon su cuce ka sai da abin da Allah ya kaddara zai same ka an riga an rubuta komai da alkalimma alkalimin nan ma har ya gama rubutu an daga alkalimin takardun da aka rubutun a ciki ta riga ta bushe ma ba magana sauyawa amma yubaddalul qawlu ladayya magana wajen Allah subhanahu wataala ba a musanya ta abin da Allah ya riga ya rubuta an rubuta kenan ba magana sauyawa Tirmidhi ne ruwaito wannan hadisin yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce fi ruwayati gairi Tirmidhi ya zo a cikin ruwayar da ba Tirmidhi ne ya fidda ita ba a wannan hadisin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ifazillah ka kiyaye Ubangiji tajiduhu ka samu Ubangiji a mamaka a gabanka koyaushe ka nemi cewa Allah ya san ka a zamanin da ake cikin yalwa da kake cikin yalwa lokacin da kake lafiya da lafiya to ka tsaya bautar Allah da bin Allah idan rashin lafiya ta same ka ka roki Allah sai Allah ya yi ma lokacin da kake cikin wadata ka roki Allah ka nemi sanuwa zuwa ga Allah ka bauta wa Allah idan tsanani ya zo ma ka roke shi ya yaye ma sai Allah ya yaye ma shine ya arifka Allah ya gane ka fi shiddati a halin tsanani amma ba ka ce sanda kake da dama ba a sannan ka manta da Allah sanda kake lafiya lo baka san ka tsaya ka ba Allah ba baka san ka roki Allah ba sanda kake da wadata baka san ka roki Allah ba baka san ka ba Allah ba sai sanda rashin lafiya ya same ka ko tsanani ko talauci sannan kuma wai zaka roki Allah wannan ai mummunan ladabi ne ma ya zama kai da Allah sai bukatar ka ta tashi ita ce zaka kai ka wajen Allah in bukatar ka bata tashi ba ba za ka kai wajen Allah ba baka ganin ni'imomin da yake ma a kullum ni'imomin da koyaushe ko da gurgurdan kibta ido baka iya fita daga gare su ya kamata koyaushe a same ka a gofar Allah ka zama mai godewa Allah ne bisa ni'imominsa wato ka sani cewa duk abin da ya kuskure ka duk wani wanda yake ya kuskure ka la ya kulli yusibaka bayan da za a yi same ka ne duk kuma wani abu wanda yake ya same ka bayan da za a yi kuskure ka da abin da ya same ka da man Allah ya kaddara zai same ka ne kaka ce ai da an yi kaza da an yi kaza ai da kaza bai afku ba a wannan ai duk wani abu ne daban na daga baya duk dai abin da ya same ka Allah ya kaddara zai same ka ba kuma ka da wata mafita sai ya same ka abin da kuma duk baka samu ba Allah bai kaddara za ka samu bane ba wata dabara ba wani iko ba wata hikima da za ta sa ka samu wannan abu tunda Allah bai kaddara za ka samu dun ba ka sani cewa samun taimako na Ubangiji yana tare da hakuri sai an yi hakuri sannan ne za a samu taimakon Allah wasu birli hukumi rabbika fa innaka bi ayunina manzo ma sallallahu alaihi wasallam da kai ki ci gaba da hakuri bisa abinda Allah ya hukunci da shi to ka sani cewa yayewa yana tare da bakin ciki yayewa yana tare da bakin ciki duk wani bakin ciki ko abin da zai damu bawa da Allah ya sako masa to akwai yayewa tare da shi cewa akwai yalwa tare da duk wani tsanani hadisi na hudu a wannan babin shi ne hadisin da aka rawaito daga Anas bin Malik Allah ya dagare shi Anas bin Malik yace hakika ku a yau yake cewa da mutane daga baya a yau ku kam sai ku yi ta ayyuka wadda kuke ganin ta ɗan abu ne mai siri ya fi siranta a idanunku fiye da gashi gani kuke ba laifi ba ne sai ku yi ta abubuwa a yau abubuwan da kuke ganin su ai ba laifi bane to me yema akai
wannan
da can zamanin da muke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cikin mu mun kasance muna lissafa waɗannan ayyukan daga abubuwan da suke halakar da bawa mu gani muke mutun aikata ɗaya daga cikin su ya halaka amma koyo kuma da su ba komai ba wannan fa yana faɗa ne.